Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Tusila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta Alhamis 5 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
Wasu jihohin Amurka 6 su ma za su gudanar da zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat ranar Talata mai zuwa. Haka kuma an samu karin wasu kasashe 4 da suka tabbatar da bullar cutar coronavirus a karan farko. Kungiyar kare haƙƙin bil'adam ta duniya Amnesty International ta ce tana da shirin da ke nuna cewa kananan yara kalla 23 ne jami'an tsaron Iran suka kashe.
Kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirinmu na yanzu, Amurka za ta ba da dalar Amurka miliyan 7 ga duk wanda ya kamo Abubakar Shekau. Ko yaya al'umma da ake yi domin su ke kallon wannan al'amari?
Za mu ɗauki shi ne daga kudiri da Amerika take daga lokaci zuwa lokaci. Ba a kan Abubakar Shekau kawai aka fara haka ba.
To, Majalisar Dokokin Jihar Kano kuma a Najeriya za ta binciki mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ko a kan wane dalili?
Shi wannan mai korafi yake ganin a shi mai martaba bibita ba, misali an taba gayyata shi mai martaba taro a Abuja sai ya tura ƴarsa ta wakilce shi.
To, duk waɗannan muna nan tafi da su. Daga jamhuriyar Nijar kuma muna ɗauke da rahoto akan taro da hukumomin ƙasar suka yi akan tunkarar cutar coronavirus. Muna kuma tafi da shirin domin iyali, amma duk sai idan kun ji yadda halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Wasu jihohin Amurka 6 su ma za su gudanar da zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat ranar Talata mai zuwa, a daidai lokacin da manyan masu neman takara a jam'iyyar biyu suka rage, da suka hada da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont, waɗanda suke kankan da juna. Ina son Joe Biden, ina ganin shi mutumin kirki ne, abinda Sanders ya faɗa jiya Laraba kenan. Ya ƙara da cewa, amma muna da bambancin ra'ayi ga wannan ƙasa tamu. Joe na da irin nasu ra'ayoyin game da makomar ƙasar, ni ma ina da nawa. Baya ga sauran matsalolin, 'yan takarar biyu suna da bambancin ra'ayi game da shirin kiwon lafiya na Amurka, inda Sanders ke neman a samar da tsarin kiwon lafiya ƙarƙashin kulawar gwamnati, tare da kawo ƙarshen kamfanonin inshora masu zaman kansu. A halin da ake ciki kuma, Biden na son inganta dokar tsarin kiwon lafiya mai rahusa, wadda a yanzu ita ce ke nuna irin kuɗaɗen da ake kashewa akan kiwon lafiya a Amurka. An samu ƙarin wasu ƙasashe 4 da suka tabbatar da bullar cutar coronavirus a karan farko, yayin da ƙasar Italiya ta rufe duk makarantu har na tsawon kwanaki 10. Ƙasashen da suka hada da Chile da Hungary da Poland da kuma Slovenia dukansu sun bayyana ɓallar cutar a cikin su jiya Laraba. Batun ƙasar Hungary ya shafi wasu ɗalibai biyan ƙasar Iran, yayin da batun Slovenia shi kuma wanda ke ɗauke da cutar ya taɓa tafiya ne zuwa Morocco da Italiya. Ƙasar Italiya dai ita ce ƙasar Turai da tafi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus, inda suka kai 2,700 baya ga mutum 100 da cutar ta kashe. Gwamnatin ƙasar dai ta yanke hukuncin rufe duk makarantun ƙasar har zuwa 15 ga watan Maris. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi a taron manema labarai da yake gudanarwa kullum kan cutar jiya Laraba, cewa yanzu har ƙasashe 75 ne a faɗin duniya aka samu ɓullar cutar. Tanzania na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi yi kasadar yiwuwar shigo da cutar coronavirus saboda yawancin kayyata da ƙasar China. A kasuwar Tanzania mafi girma, 'yan kasuwa na cikin wani hali a daidai lokacin da kayayyakin ƙasar China ke ƙaranci. Kasuwar Kariakoo da ke birnin Dar es Salaam ita ce babbar kasuwa ta ƙasar Tanzania, tana kuma dogaro ne da kayayyakin da kamfanonin China ke shigowa da su. Amma barkewar annobar cutar coronavirus da aka kuma sani da COVID-19 ta dakatar da shigar da kayayyaki daga China. Kalfan Hawadi mai sayar da wayoyin salula ne a kasuwar.
Zaidi ne kwenye stock. Unauza simu, simu zinakwisha, unataka aina ya simu.
Yace idan ka sayar da wayoyi baki daya suka kare kuma kana bukatar wata shakamemmiyar waya baka kuma same ta ba akan lokaci ba. A lokacin guda zaka ga farashin ta ya tashi. Wannan cinikayya ta kudda China ita ce ta mayar da kasar Tanzania kasar da ta fuskanta barazanar samun coronavirus a Afirka. Sai dai hukumomin lafiya sun farga. Mataimakiyar darakta a ma'aikatar lafiya Dr. Janice Gamba ta ce,
"The biggest aspect of what you have done within the country is to strengthen the port of entry.
Tace inda muka fi daukar gagarumin mataki a kasar shine batun tsaurara matakai a kafofin shigowa cikin kasar. Kamar yadda kuka sani, yanzu barazanar da muke fuskanta na fitowa ne da kasashe 58 da suka kamu ciki har da China.
Kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labaran. Ƙasar Amurka ta ware kuɗi har miliyan 7 a matsayin tukuici ga duk wanda ya kamo mata shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Ga wakilin muryar Amurka a Najeriya Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Wannan tukuici dai na dalar Amurka miliyan 7 wato kwatankwacin naira miliyan 2,500. Da gwamnatin Amurka ta sanya ga duk wanda ya bata bayanan da zai kai ga gano ko kamo jagoran Boko Haram Abubakar Shekau. Na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke ƙara kaimi wurin kai hare-harenta a kasashen yankin Tafkin Chadin. Kwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba yace sanya wannan tukuci fa ba yau Amurka ta fara ba.
Za mu dauki shi ne daga kudiri da Amerika take daga lokaci zuwa lokaci. Ta dace duk wani dan ta'adda na duniya da suka bi suka yi kokarin su same shi. In ka tuna sun ba da kudade da yawa wanda kudu ya kama Bin Laden ya kawo musu da su alwaki shi ma dan Yemen sun yi wa Saddam sun yi wa Noriega. Amerika tana da wannan so a takaice ba sabon abu bane yanzu munna za mu yi.
Manjo General Jenerali Sani Bindawa shine tsohon babban komandan runduna ta 7 da ke yaki da Boko Haram.
Yakin nan fa ba za a yi shi ana zauna ba sai an shiga inda su yan ta'adda suke. Sannan yakin nan dole sai an karfafa shi kan muradin din a samu bayanai ta kowane hali.
Amma misali general kamar kai lokacin da ka jagoranci runduna ta 7 wannan runduna an dura mata alhakin yaki da Boko Haram ne kamar kun yi wani kokari ne na gano inda shi Shekau yake kuma ku kamo shi.
To ai lokacin da mu muke a wurin ba magana ma gano Shekau bane ba. Ai magana ne na shiga inda suke saboda tunka na shiga Sambisa har na kare dan yatsa a cikin Sambisa wurin harbi.
Kaman wannan tukuci da Amurka tace za ta bayar kana ga zai wani tasiri kuwa?
Zai yi wuya.
Ta kowace fanni dai aka duba wannan al'amari inji Farfesa Muhammad Tukur Baba tamkar taimakawa ne ga waɗannan kasashe na wannan yanki.
To na daidai kaman zan duba yunkurin kaman taimakawa ne da Amerika take bawa Najeriya da kuma ma mu dauka ba Najeriya kawai ba jihar na Afirka ta yamma. Don wannan shi Boko Haram din ba matsala ne da ya shafi Najeriya kawai ba duk duniya ta fara ganewa.
A ba dai Amurka ta sanya tukuicin dala miliyan 25 akan duk wanda ya bata bayanan da zai kai ga gano ko kuma cafko Ayman al-Zawahiri jagoran kungiyar Al-Qaida da kuma kalin wasu dala miliyan 25 akan Sirajuddin Haqqani na Pakistan da kuma dala miliyan 10 akan wanda ya taimaka aka gano ko kamo Abu Muhammad Al-Julani da kuma Abdullah Abdullah. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan sabon yunkuri na Amurka zai yi domin gano ko kamo shi Abubakar Shekau din. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu da ƙarin labaran.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce tana da shaidar da ke nuna cewa ƙananan yara ƙalla 23 ne jami'an tsaron Iran suka kashe lokacin da suka yi amfani da ƙarfin tsiya da ya saba ma doka. Suka afka masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwambar shekara ta 2019. Wani bincike da hukumar da ke sa ido kan take haƙƙin bil'adama da ke London ta gudanar ya bankaɗo cewa akalla ƙananan yara 22 jami'an tsaron suka harbe lokacin da suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da waɗanda ba su je ba su gani ba, a cewar sanarwar da aka fitar jiya Laraba. Kamar yadda sakamakon binciken ya nuna, cikin yaran da aka kashe har da yara maza 22 da shekarunsu tsakanin 12 zuwa 17 da kuma wata yarinya da shekarunta ba su wuce 8 zuwa 12 ba.
Gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku rahotanninmu, Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta binciki yadda mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ke tafi da harkokin masarautarsa saboda gabatar da korafi da ake yi na cewa yana saba al'ada da kuma ka'idojin tafi da kusan sarautar, kamar yadda ya shaidawa shugaban masu rinjaye Honorable Kabiru da shi ya bayyana wa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, inda ya ci gaba da cewa
akwai wanda individual korafi ne, wato mutum ne ya zo da kansa ya kawo, sannan kuma akwai civil society su ma sun kawo, kuma korafin dai shine akwai al'adar mu da mu Hausa Fulani na Kano, shi wannan mai korafi yake ganin shi mai martaba bibita ba. Misali, an taba gayyata shi mai martaba taro a Abuja, sai ya tura yarsa ta wakilce shi. So da irin dai wannan korafe-korafen, mun kafa kwamiti karkashin mataimakin shugaban majalisar dokoki, wanda ni ma dan kwamiti ne, na tabbata shi shugaban kwamiti zai kira mu yau ko gobe, za mu karanta mu ga filla-filla shin wannan ma korafi mai ikon sa gaba da.
Me tartibi me suke so ita majalisa ko wani mataki suke so ta dauka?
To ni a ganin idan ka zo ran da za mu bada rahoto, duk wani abubuwan za mu fito da su.
A bayan dai majalisar dokokin ta Kano ta fara aikin bincikar sarkin na Kano dangane da zargin almubazzaranci da lalitar masarautar Kano, amma daga bisani kotu ta dakatar da ita. Sai dai batun shugabancin majalisar sarakuna ta jihar Kano shine lamari na baya-bayan nan da ya kara tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin Kano da sarkin na Kano.
Akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna, shine muka sa shi mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, domin dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ai babba, to an riga an kai wannan takarda, kuma sun sa mana hannu cewa sun karɓi wannan takarda, saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu. Idan an kama aiki, wato ai kaga an yadda kenan, kuma an bada amsa a rubuce, kaga shi ma an yadda kenan. Idan kuma aka yi shiru ba a kira meeting ba, to kaga ba a karɓa ba kenan.
Idan aka ji shiru a ƙarshe ran kai daɗe, ko kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin wannan aiki da gwamnati ta bayar, menene matakin gwamnati na gaba?
Lokaci shi ke ba da amsa.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a zantawa da muryar Amurka a kwanakin baya. Rahotanni sun ce daga bisani sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya rubuta wa gwamnati wasikar karɓar waccan aiki na shugabancin majalisar sarakunan Kano, amma dai babu bayanai da suka tabbatar da cewa sarkin ya kira taron majalisar sarakunan ya zuwa yanzu. Ko da yake makusantan sarkin na Kano irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa na cewa
duk kasashen nan da aka kirkiro masarautu, babu inda aka ce sarkin da yake na asali ya zama yana karkashin wani sarki, sai a wannan ta Kano da aka yi. Aka ce in ya shekara biyu zai sauko wani sarkin ya zo ya zama shekara biyu. Kaga a nan akwai lokacin da sarkin Kano zai zama yana karkashin sarkin Karaye. Wannan ya saba wa hankali da Bature ya yi, tunda Bature da ya zo kasan nan ya bi ka'idoji.
A Larabar makon gobe ne, idan Allah ya kai mu, kwamitin majalisar dokokin ta Kano zai miƙa rahoton sa game da wannan sabon zargi, kuma kunshin rahoton ne zai tabbatar ko kuma ya kore wancan zargi. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud. Daga jamhuriyar Niger kuma, Prime Minister kasar Birgi Rafini ya jagoranci wata ganawa da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin kasa da kasa domin tattauna matakan rigakafin cutar coronavirus. Ga Suleiman Muni Barma da wannan rahoto.
Bayanan jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da cewa matafiya daga wannan kasa zuwa waccan sun fi kowa fuskantar barazanar kamuwa da cutar coronavirus. Dalili kenan hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Niger da hukumar lafiya ta duniya suka shirya wani taro wanda a ɗaya bangare ke matsayin na wayar da kan mambobin gwamnati da jakadun kasashen waje game da rigakafin wannan annoba. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Kokowa ce babbar kokowa, ba ai karamar kokowa ba. Ya dace shugaban gwamnati Prime Minister ya kira duka jami'o'i na diplomasiya da annan kasar Niger a yi wannan taruwa saboda a ga matakai waɗanda da na farko Niger ta ɗauka da kuma matakai waɗanda ya kamata a ɗauka.
Jami'o'i na daga cikin wuraren da aka fi samun bakuncin malamai akai-akai daga ƙetare. Saboda haka na tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu don jin ta inda za su ɓullowa wannan lamari.
Matakan na bai ɗaya ya kasance na malaman jami'o'i ne ko na al'umma ƙasa gaba ɗaya, duka matakan iri guda ne su ne yanzu suka bayyana mana. Da yanzu ka tahiya ka san kakani za ka yi wani irin mataki kamata ka ɗauka na daina yawan cuɗayya ya kasance da koda cikin bulaguro kake wannan matakai suka bayyana ka kiyaye da su.
Ayyukan faɗakarwa na daga cikin hanyoyin da ɓangarorin biyu suka yi amanar cewa za su taimaka a daƙile yaduwar ƙwayar cutar ta coronavirus. Saboda haka ministan sadarwa Salisu Muhammad Habi ke neman haɗin kan kafafen yaɗa labarai.
Abinda gwamnati ya umurce mutum ya ce ya kamata duka kamfanonin na labaru da na gwamnati da masu zaman kansu su wallafa wannan labari. Kenan kiran da muka yi ga duka 'yan sadarwa da na ƙasa da na ciki da na waje su wallafa wannan labari. An ka ce inda duka ka ga gemu ɗauka kama da wuta, to kai kuma sai ka samu nakalwa.
A yayin wannan haɗuwa, Bankin Duniya da Asusun Lamani na FME sun yi alƙawalin tallafawa jamhuriyar Nijar da kuɗaɗe domin ƙarfafa matakan rigakafi.
Akwai Bankin Duniya da Fund Monetary International da sun kace sun ɗauki matakai na kama ma Afrika, na kama ma ƙasashe duk waɗanda sun ka shiga cikin wannan halin game da kuɗi za su hannu cikin aljihu don su taimaka ma ƙasashenmu saboda a yi yaƙi da wannan ciwon.
Kawo yanzu ba a samu ɓullar ƙwayar cutar coronavirus ba a nan Nijar. To amma ganin yadda abin ya fara bayyana a wasu kasashe makwabta ya sa hukumomin lafiyar kasar girka wani kwamitin musamman mai alhakin bin diddigin matakan rigakafin da aka kafa a mashigar kasar ta sama da kasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gaida Sule Mummuni Barma. To a cikin shirinmu na hantsi, idan kuna biye da mu za ku ji tattaunawa da Nasiru Adamu Alhikayayi da mataimakin shugaban jam'iyyar APC na Arewa maso gabas wanda ya jagoranci kudirin cire shugaban jam'iyyar Adamu Shimole, da kuma rahoto na Ridwan Abbas da ya aiko mana akan malaman makarantu a Ghana da suke bibiyan hakokinsu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Za ku kuma iya sauraron shirinmu a wasu kasashen.
Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka huiba ku da maha tambaya ni ke da minene duniya minene dadin duniya minene duniya minene dadin duniya.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, za mu kawo muku duk ci gaban da aka samu dangane da batun nan da shirin domin iyali ya kawo da ya shafi zargin da wata mace ta yi cewa mahaifin 'ya'yanta kanana mata ya lalata su. A yau shirin domin iyali ya samu yin hira da lauyan mai gidan nata da ya sake ta tun bayan bullar wannan batu. Ga bayanin da ya mana.
Sunana Alhaji Murtala Baba Ibbi. Ni ne nake tsayawa Muhammad Isa Sale, wadda Fatima Abdullahi take zargin shi da lalata 'ya'yansu a gaban Sharia Court 1, kotun musulunci na Rigasa.
Wani hali yake ciki yanzu?
To abin da yake ciki na farko dai bayan muna kotun rigasa shari'a kotun gundumin Igabi local government kenan sai ta yi korafi akan alkali ba zai mata adalci ba aka tura magana gaban chief register na shari'a kotun appeal Kaduna to mu ma sai muka mai da koke aka tattara takaddu akai gaban sa to muna jiran sakamako na binciken da si chief register zai yi akan shari'a ko idan ya duba babu wani abu da aka mata ya mai da mu kotun ko kuma ya canja mana kotu kwatsam sai ta shigo da takaddu daga kotun lardi na upper sharia court na kotun dutse a Kaduna to mun kuma sai muka je gaban wannan kotun muka shigar da koke cewa a to wannan maganan in ana maganan daukaka kara ina hukuncin da aka yi ma yake magana daukaka kara kai tunda shi mai girma chief register na sharia court of appeal Kaduna yana bincike kuma muna jiran sakamako a bamu wannan binciken da ake yi
amma sun ce abubuwa guda biyu ne a wajen chief register na Sharia court suna maganar zargin lalata yara amma a wannan court da suka je kuma suna so ne a dawo musu da yara wanda aka ce karamar court riga su ta riga ta ba uban yaran ƴaƴan shi
yawa to kaga idan abu ya zama na mutum bai da masaniya akan abin yana da dama ya tambayi wanda suka san abin kuma ya bi idan ana magana an raba wayannan shari'u guda biyu to kaga yanzu muke ji a bakin ta cewa an raba shari'un nan guda biyu tana da lauyoyi guda biyu na farko akwai Nasiru Tsoho wanda yake tare da MS Garba a chamban mamman Nasir Anko suna na aran da ba na kasuwan bacci a Kaduna idan aka same su kaga ba mu muna kare kawai wanda bangare wanda muke karewa bane to shi sai a tambaya shin wannan shari'a raba shi biyu akai batun reno daban maganar zargin bata yara daban kaga ba haka bane duk takaddunan da ake magana akai bayan mun shigar da su a gaban kotun lardi na tudun wada upper sharia court mun bata kopi kai ma zan obligation dinka da kopin ka tafi zaka duba a takaice a duba ga me ake magana akai shin maganar renon yara ne da aka can kwaci an ba uban yaya ko kuma zargi na bata yaran sa da aka ce yayi da kansa
barista kai lauya ne wannan abu kuma an ce ya fara daga gaban kotun shari'a ta gundumar rigasa wadda shi alkalin kama inda ta faɗa shine ma ya bata izini ta juye shari'ar daga zargin da bukatar da yake a bashi ƴaƴan shi zuwa cewa yanzu ta tuhume shi akan lalata yara kuma daga baya sai aka ce an kama ta an kama mai ajita an kama matan mai ajita duk an kai su gidan yari me ya faru a wancan lokacin
yawa abin da ya faru ka san duk bayanai da kake ji na jijajita idan ba ka je kotun ka ji daga bakin kotun da kuma mu da lauyoyin abin ya shafa ba to za ga labarin kala-kala na farko dai kamar yadda take magana cewa an ci mutuncin ta ba haka bane wayannan yara da ake magana a kansu bayan ita ta je gaban kotu fa ita tai karar mu kai kanmu kotu daga baya sai aka bincika aka ga cewa to wannan abin da ma kike zargi mutumin nan da shi bai tabbata ba kuma kafin ma nan sai ta koma tana da cewa ai an kori karanta ai an yi mata kaza kaza duk an yi wayannan maganganu duka wanda ba kuma hakan suka faru a kotu ba sai kotu ta ce a duk wanda yake shari'a gaban kotu yana karkashin hurumin kotu kuma duk wanda ya ma kotu ƙarya bai wuce fawa na kotu wato kaman hurumin kotu ta ladabtar da shi ba idan kai ma kotu ƙarya ai kaga kage ne to dole kotu za ta bincika an hukunci ya hukanka kaga dole za ta ladabtar da kai
amma barista ku ne masu shari'a aina ta aka samu hujjar maganganun da ta faɗa
wasu maganganu ta faɗa
saboda tana zargin cewa saboda bata ƙara so kotu bane ta je gurin ƴan sanda kawai aka yi musu wannan hukunci
a'a wannan ai abin da ya faru a record da kuma abin da ya faru da lauyoyinta da su sune za su ba mu haske na abin da ake nufi na farko idan kai kara a kotu wanda kai kara yana kotu kai ma kana kotu da lauyanka ka ko duk iya abin da za a bincike na shari'a kaga ya gwanzu tsakanin ku parties da kuke gaban kotu idan ku a koma gefe ana maganganu kaga ba za a gane menene ba asali ma duk wannan umul abaisan abin da ake magana akai wani mai suna Dr. Ayuba patient ne a ranar 31 ga watan 5 na 2019 wato shekarar da ya gabata aka bada medical report cewan ana ganin uban ƴaƴan nan ya lalata ƴaƴan shi to amma abun mamaki idan ka duba ko da yake a turanci aka yi wannan bayanan duka to sai ka ga cewa waɗannan abubuwa ga zargi ga baki da ba su tabbata ba kuma wannan documents din ya zama yana public domain yanzu abin da yake hannunmu shine Yusuf Dan Tsoho Memorial Hospital a Dutse sai daban wannan kuma likitan ayyana nan yana raye sai a kira shi.
Me yasa kuke tantama akan wanda aka samu a asibitin Yusuf dan Tsoho sakamakon da aka ce likitoci ne suka tantance?
A'a, to ai ba tantama muke bai, tace ai ta kawo take zargin cewa ga abin da mijin yayi tsohon mijinta. Mu kuma muka ce a to tunda akwai medical report ai yana da kyau ma kowa ya zo ya bincika, tunda ya zama public issue yanzu. Kowa na da interest, yana da haƙƙi ya san ma menene ake yi. Domin idan ka zargi mutumin da ba shi ne ya aikata abu ba, ai haƙƙin shi kare kanshi.
Banda gwadata da aka yi asibiti, ba wata hujja kamar inda aka ce yaran da bakinsu sun faɗa a gaban al'umma har an ɗauki muryarsu suna magana cewa mahaifinsu ne ke zuwa da dare lalata su.
To, ai ka san shi idan magana aka ce magana kamar zaren bunu ne, kaka iya yin ta idan ta fita kuma ba ka iya maidaita. To, idan ka kawo zargi akan mutum wanda zargin nan kuma an riga an san shi, ba ma kotun musulunci ba yanzu, ko da kotun mu ne na irin waɗannan magistrate court da shauransu ko high court, in kai karan mutum ai sai kana da cikakken shaida zaka tabbatar da wannan zargi da kai ma wannan akai. Idan baka tabbatar ba, kaga hukunci zai juya, sai zama kai zargin da kai mishi ka bata masa suna. Kaga kenan bisa adalci zaka ma kowa adalci, ba zaka zauna ka ce a kai ka kare wannan saboda kai ya rara aini ya tabbata ya nuya yayi wannan laifi kuma kana kare shi ba. To, abin da so jama'a su gane kenan, mu adalcin abin muke bi, ina ne inda gaskiyan abin yake.
To, shirin domin iyali ya kuma yi hira da ma'aikaciyar jinya da ta gwada waɗannan ƙananan yara ta kuma tabbatar da cewa an ɓata su. Ga bayanin da ta yi mana.
Sun zo sun same ni a watan biyar. Na ɗauki rahoto daga wajen yaran na tabbatar me nake so in gani in na yi gwaji. Bayan na ɗauki rahoto sai na yi gwaji. Na dube kowannensu, karaman da babban, karaman mai shekara uku, babban mai shekara takwas. So da na duba ni dai a gaskiya ba ciwo ba zafi, amma gabansu a kaman kofar kowace mace da bata sadu da namiji ba yana nan a bude. Turancin asibiti muna kiran shi hymen. Aha, ya budu. Na bancin hymen din gabansu kenan, bayansu ma na duba. Bayansu da ke rike kashi, abinda wani mozo da ke rike kashi kare dinga fitowa, fitar control, da na duba nasu ya kamata ya zama good tone, amma nasu da tone is fair. It's not bad, ba wai ya bace ba gaba daya.
To, bai riga ya burme ko ya lalace ba, amma kuma ba yadda yake
ke. Bai riku yanda ya kamata ba. Sai na musu wasu gwaje-gwaje na jini, HIV da sauransu, duka dai ba komai. HIV, hepatitis da sauransu ba.
Shi wannan hemen da kuke magana kamar budurci wanda daga nan ake ganin an taɓa lalata da mutum, da kika ganshi haka yana nufin kenan kamar an taɓa yin wani abu da su?
Exactly. Idan kowace mace in an haife ta ya kamata tana nan da shi a rufe. Idan dai abu ya taɓa wurin nan dole zai bude.
Wannan rahoton ke yana nuna cewa an taɓa
lalata. An taɓa. Abin da rahoto na ke faɗa kenan, an taba gurin, shi yasa ya buɗe.
Akwai wanda suke fasar rahoton saboda an ga kin rubuta kamar da Turanci cewa shi gabansu bai ji ciwo ba, bai yi rauni ba, kafin kika faɗi wannan kalma ta gaba na cewa hymen din is perforated da Turanci, ko za ki ƙarin haske don mutane su gane tunda kalmar ku ce kamar inda kika ce na likitoci?
Ka san kamar an kamar mutum ya ji ciwo yau, sai bayan kwana biyar ya je gan likita asibiti. Kasan dai ciwo yanda zai zama ranar farko da ya faru da bayan kwana biyar zai bambanta, ko ba haka ba? So now abin da ya sa rahoto na report ina yana cewa babu ciwo, ba wane-wane, ba vaginal laceration, ba bruises, ba tenderness, domin abin ba a ranar ya faru ba, ko cikin satin ne ya faru ba. Wai abin daga rahoton wacce ya daɗe da faruwa, yana faruwa tun da daɗewa kamun suka gane, suka kawo mu duba su. Shi yasa da muka duba ka gan ba wannan, ba ciwo, ba tsage, ba zafi, amma hymen din ne dai tun da shike ya taba faruwa shine babu.
An cire budurci?
Yes, ya fita.
Abin da ya sauka kenan a shirin. Idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu, za ku ji labari. Muna ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ɗauko mana rahotannin da hirarraki da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadinsu duka, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne da
Kamar sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na sake a tara da hantsi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kawo gare ku Sarfilu Chiobahiro Dodone da Daryl Smith sai ci Aisha Tusle huta lafiya.
VOA Afrique, le monde